This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin shirin namu na daren yau Lahadi, 29 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin Kallabi, shirin da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi, dakarun Isra'ila suka ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama a yayin da kungiyar da ke Lebanon ke cikin juyayen kisan shugabanta Sayyidi Hassan Nasrallah. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mataimakin shugaban majalisar gudanarwa Hezbollah Nabil Kawok a ranar Asabar. A nan take dai ba a ji wani furuci ba daga Hezbollah, kuma ba a san takamaiman wurin da aka kai wannan harin ba. A yan makonnin nan dai hare-haren Isra'ila ya yi ajalin kwamandojin Hezbollah da dama, da ya haɗa da mambobin ƙungiyar da ke da kusanci da Nasrallah, da suka kwashe gwamman shekaru suna tsallake tarkon mutuwa da aka riƙa ɗana musu. Haka zalika, an shakaitattar ƙungiyar ta Hezbollah da giggan hare-hare ta na'urorin sadarwarta da na aikiwa da saƙonni da aka ɗora alhakinsu a kan Isra'ila. Hare-haren da dama da Isra'ilin ta riƙa kaiwa a sassan Lebanon da dama ya kashe mutane aƙalla 130,000, da ya haɗa da mata su 156 da yara 87, duk a cikin ƙasa da makonni biyu, cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. A ranar Lahadin nan ne jami'an Rasha suka ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuƙi sama da 100 a sassan Rasha, lamarin da ya sanadiyar tashin wutar daji da ƙona wani rukunin gidaje, abin da ya haifar da turnikewar hayaƙi mafi girma da aka riƙa gani ya mamaye sararin samaniyar Rasha tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine ɗin a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ruwaito cewa ta harbo jirage marasa matuƙi guda 125 a cikin dare a sassa 7 na ƙasar, musamman yankin kudu maso yamma na Volgograd da ya sha ɓarin wuta, inda aka ruwaito cewa jirage marasa matuƙi guda 67 ne da Ukraine ɗin ta harba dakarun tsaron Rasha suka yi nasarar kakkaɓowa daga yankin. Haka zalika, an harba wasu jirage marasa matuƙi guda 17 a yankin Voronezh na Rasha, inda tarkacen jiragen suka yi fata-fata da wani rukunin gidajen mutane da wani gida daban, to sai dai ba a bada rahoton salwatar rayuka ko jikata ba. Wata ƙungiya mai kula da yaƙe-yaƙen da ake a sassan duniya ta faɗa a ranar Lahadin nan cewa an kashe wasu mayaƙin Iranwa su 12 a yayin wasu hare-hare ta sama a gabashin Siriya, wasu mutane da dama kuma suka jikata. An kashe mutanen biyu ne a hare-haren ta sama da ba a san daga inda suka fito ba, da suka kaikaici wurare a birnin Deir el-Zor da yankin gabashin birnin da ma yankin Bakomal da ke kusa da kan iyaka da Iraki, cewar kungiyar sa ido kan kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya. A nan take dai ba wani ko wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai hare-haren. Ƙungiyar ta ƙara da cewa wasu hare-haren ta sama sun kaikaci wuraren soji da ke kusa da filin jirgin saman Deir el-Zor, idan dai ta riƙa samar da tallafin soji ga Siriya tun bayan fara yakin basasar ƙasar da aka soma a shekarar 2011, yayin da Isra'ila ta riƙa kai ɗaruruwan hare-hare ta sama kan ƙungiyoyin da ke marawa Iran baya a gabashin Siriya. Ita ma Amurka ta riƙa kaikaitar irin waɗannan ƙungiyoyi a yankin gabashin ƙasar. A jiya Asabar, ƙananan ƙungiyoyin magoya bayan 'yan adawa suka yi zanga-zanga a Venezuela, inda suka haɗe da magoya bayansu daga wajen ƙasar a cikar watanni biyu tun bayan da shugaba Nicolas Maduro ya ayyana kanshi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama. Shugabar adawa Maria Corina Machado da ke ɓoye bayan bayyana ƙin amincewarta da sakamakon zaben da ta ce an tafka maguɗi a cikinsa, ta yi kiran da a fito zanga-zangar kaɗan-kaɗan domin kaucewa irin dirar mikiya da jami'an tsaro suka yi zanga-zangar a baya. Kimanin mutane 30 ne suka riƙa ɗaga murya da faɗin kalmomi a Caracas da ya haɗa da Lida Brito, da aka sani da Red Helmet Grandmother, tun a shekarun da ta kwashe tana gumurzun fafutukar ƙin gwamnati. ta rike wata alama dauke da rubutu akai dake cewa hakkinmu ne mu kare ƙuri'ar mu, tace kamata yayi Nicolas Maduro ya san inda dare masa saboda bai ci zabe ba. Kwanaki biyu da dakarun katta kwana na RSF a Sudan suka kwashe suna kai harhare a birnin El Fasher na Darfur, yayi sanadiyar mutuwar mutane 48 kamar yadda wata majalar lafiya ta shaidawa kafar labaran AFP, bayan da shugabannin duniya suka yi roƙon kawo ƙarshen bakar wahala da ƙasar ke fuskanta. Barin wutar makaman atilari da dakarun na katta kwana na RSF suka rika yi ya halaka wasu mutum 30 tare da raunata gwammai, kamar yadda majiyar lafiya a asibitin koyarwa na birnin El Fasher ta sanar da AFP.
Hawwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Donation wanda zana babakinta yayi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kudin, so naje aka kira ni daga office wanda ya tafi, "Madam and Mr. President, ta biya miki donation na ki zo ki karba."
Kallaban shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya, muka fara haska fitila kan gudunmuwar da mata ke bayarwa a daukar na wayar gidajensu bayan wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya da ke nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar fada a ji kan abin da ya shafi iyalansu, da ake dangantawa da rashin samun damar bada gudunmuwa ga daukar na wayar gida. Za mu dora kan bayanan da mata da muka gayyata suka yi akan wannan batu. Kamar yadda muka alkawarta kuma, za mu dora hira da muka fara da Kallabinmu ta mako, uwar gida Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa. Za ku ji yadda ta zama yar takarar shugaban kasa da jihar ta Niger ta tsayar zuwa zaben fidda gwani. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Mata a kasashen nahiyar Afirka da dama suna ba da gagarumar gudunmuwa a daukar na wayar gidajensu, inda waɗansu lokutan ma akan samu gidaje da dama matan ne ke daukar na wayar iyalin baki daya. Kamar yadda bakin da shirin ya gayyata domin haska fitila kan lamarin suka bayyana, ga abin da bakin Murna Ahmed, Aisha Aliyu Usman da Hajiya Salma Muhammad ke cewa.
To, Farfesa Murna, bari in dawo gare ki, da yake kina hulɗa da mata da yawa, kina ga kaman mata sun shirya domin a ce suna ba da duk abin da suke da shi domin cigaban iyali da al'umma gaba ɗaya, su matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu ba da gudunmuwanmu a al'umma domin a samu ci gaba. Banda haka ma yawanci ana ganin kamar su mazan nan, saboda su suke biyan bukatun mata, ba sa da bakin da za su yi wani magana ko da a cikin iyali. Wani lokaci sai a ce kai mace ce ku kyale ta, ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba, ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba za ta ba ta da wani baki. Idan ta fara ba da wannan gudunmuwan, kina kamar sa a karɓe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmuwanta?
Kwarai, ina ga haka ma shi zai dada bata wannan kofan. Bari in koma kan tambayen ki na farko. Ina ga mata fa sun gasu yin wannan shirin. Don yanzu ana misali kaman a Jos, inda mu muke za ki ga mata sun fito suna kasuwanci, suna sayar da sayarwa. In kin gansu a kasuwa abun sha'awa, You know, kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaran su musamman a makarantu da sauran wajajen su. Sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin wa'annan wayar da kai
kusan banda ma wayar da kai kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su nemi abin da za su kyautata mai iyalin su
kwarai babban darasi kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi kokarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa 100% ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida au karatu ne a cin abinci ne a wurin tufatarwa da yara da sauransu duk abinda za mace za ta iya yi a yi shi saboda gida ya kafu gida kuma yayi karfi yara kuma su sami dan walwala shi ma mai gida ya sami dan walwala domin gaskiya shine wahala yayi yawa mazaje musamman mazan mu na Africa you know komi da komi nauyi yayi musu yawa akai sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya fadi dan yana tunani yaya zai iya dauka kai yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka sai ki ga ba sa so ma su yi aure tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida kuma waɗansun su da yawa yanzu gashi babu aiki babu ma kasuwanci baya tafiya sai ki ga ma suna gudu to an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi domin aka samu yara da yawa suna girma matasa kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo yayi musu yawa to fa za a samu bala'i shi yasa ya kamata mu tashi mata you know mu yi kuma sannan mu koya wa yaran mu ma duk yara in za su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa zaki tafi don ki je ki ba da goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gida
Hajiya Aisha wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka dauki na wayan gida shikenan namiji zai sake hannu gari ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi ba abincin safe ba na rana ba na yamma idan ya je can ya sha shayin sa ya ci shinkafan sa har da salad akai ba kiya ganin kamar idan mata sun fara daukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu
to gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen akwai su sosai to amma abin da zamu yi la'akari shine mu fa mata ne mu iyaye ne wa'annan yaran ba wanda suka budi ido suka gani sai mu saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa wallahi kafin ya taimaka ma shi namijin sai ya taimaka miki idan ke kika tausaya shi bai tausaya ba yaran yanzu suna da wayo sosai sun san abin da yake faruwa wallahi kamar yanda kika faɗa akwai namijin da yana da kuɗin saboda ya ga cewa wanke ma kina taimakawa ba zai baki ba amma zai fita ya je ya ci abin da ranshi yake so ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kokotawa kina yi to a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba to yaya makoman yaran naki zai kasance yaya kike ganin yaro zai kasance ba abu mafi illa a rayuwa shine horan yunwa to ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali in har kin san mijinki haka keke tsakanin ki da Allah wallahi
ko da ma kin san cewa yana da kudin baya kawowa ke dai kawai ki abin da ya kamata
domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa zan baki misali akwai wata anguwarmu wanda baza dai mu ce mijin bashi da shi ba kun ko yana da shi ita mata ita take daukan dawainiyan ƴaƴan har ya ga mata ƴaƴan su sun riga sun sani yau ko pensir ne aka ce su kawo a makaranta in ta ce musu je ku ga ya mama mai funza ce a mama ke ma kin san ko mun je zai ce mana bashi da shi to ya riga ya sa musu wannan abu kuma ƴaƴan sun sani cewa yana da shin amma ba zai yi ba to menene ka shuka a cikin zuciyan ƴaƴanka saboda haka mazaje da suke da wannan halin ji tsoron Allah mu kuma mace idan kin san cewa hakan ne ba su da shi ke ki taimaka tsakaninki da Allah
Barin dawo ga Hajiya Salma. Hajiya, wani lokaci matan nan idan ya zamana su suke daukan ɗawainiya, zaki ga suna wani cika da batsewa, suna wani tunkaho, sai ya janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma, ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba ɗaya?
Gaskiya yanayin yanda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu, sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita. To ai komai yaya mu mata, komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne, dan namiji shine gaba da mu. Mu in Allah ya hore mana, dole ne mu saukeke kanmu mu bi umarnin miji. Inda muna da shi dukiyan mu, miji shi ma yana da shi. Ba abin da zamu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba, ba haka ba ne.
Amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan ɗawainiyan, sai ya zama kuma a'a ya ce shi in ya samu kuɗin shi a'a zai ƙara aure ne, gashi nan dai abubatu sabgan gaban shi kawai zai kai. Ba kya ganin kaman matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai?
Gaskiya maganan da kika faɗan nan haka take. Akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai, wahala ne suka tashi. Amma zaran Allah ya hore mishi ya samu dukiya, sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya. Wayansu ma sai ki gani za su je su auri macin da take da hali ne, sai su nuna ma wanda take gida da yake ita ba ta da komai, sai dai ta tambaya kafin a bata. Sai ki gani shi ita wannan ita za dinga daukaka, ita ke mai fada aji. Ken da baki da shi ke kina zama ne, oho naki ma in kika fada ma ba za a ji miki ba.
To madalla, da fatan wannan ya karfafawa mata gwiwa su ci gaba da fadi tashi domin ba da gudunmuwa ga iyalansu da kuma ci gaban kasa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida Sarah Jibrin da aka fi sani da Mama Sarah, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya, wadda rashin goyon baya daga sauran mata da kuma abokan takararta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba. A yau uwar gida Sarah ta bayyana yadda aka yi ta samu goyon bayan jihar ta Niger a takarar shugaban kasa. Waka aka ce a bakin me ita tafi dadi, ga kallabin mu ta mako.
Yaya nayi na zama candidate ga Kwara State? Kin ga na ga miki wani yawani din da sai kina yi kamar zaki shiga siyasa, ki biya tax na shika ki failin ba kuma na bi
wannan shawara ya taimake ki
kwarai kwa. So donation wanda zana babakinta yayi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara, ya aika da biyan kuɗin. So na je aka kira ni daga office wanda ya tabbata, madam and Mr. President ta biya miki donation na shi ki zo ki karba na doki 50,000 na zo overnight.
Kuma kuɗi ne sosai?
A'a, sosai kuwa na doki, ba maganan 500,000 wanda party suka yi ba, an rage cewar wanda zai takara daga ward har zuwa kasa halin. Ko kuɗi ne da hali ko meye ne da daraja da mutunci zai kai ka da popularity naka. To Allah ya taimake tun da yanayi commissioner da nasa ya form ɗina, na ce ward suka ce a ke ce namu ke mana kyau 100%. Na je local government suka ce a madam you did well, kin ba mu daraja mu manya da suka zo tsofaffi da suka zo, suka ce ai ke ce namu daga namu kese tuta mu menene, no problem 100% votes. Da muka zo state, duk wanda suka apply suna so shugaban kasa, su gwamnoni da senators a Kwara State ai disqualify nasu. Ni katai ce na yi qualify, one because na biya tax dina, na bi shawara da wani ya gama tun da ban yi commission ba, sai ko kin bari ki ci gaba every year
biyan haraji
a harajinki. So kawai naji na je interview dina na yi leti ma ina cikin kauye ana interview a INEC wani ya ce ana neman kifa kuma babu telephone those days na san Sunday da na dawo shine na ji ana interview na masu neman shugaban kasa sai kawai na shiga office na INEC gobe kuma Monday za su aika wanda ya yi qualifying zuwa Abuja gashi na yi interview kawai na
kuma kika ci
kina so ki ji labari yadda na ci ne okay muka yi convention a gidan Dr. Saraki before nomination sun ya tambaye madam kece kika yi qualify gashi kuma candidate namu in muka kai national convention muka samu wani candidate wanda muke so ya zaki ya ce your excellency jiya da nazo gaishe ka cewa ka sani ka ce mun wanda yana zaman governor yanzu alaubinki ne ya tambaye ka ka sashi ya zama governor sunan shi Alhaji Shaba Lafiyage daga local government dina wato together nace Allah din wanda ya tambaye ka ka kawo kuka samu governor Shaba Lafiyage in muka kai Jos Allah kuma zai nuna maka yanda za ka yi kowa suka yi shiru suka ce wasu na ganin shi zan fara turanci da sauransu su ga shi kawai kowa suka yi shiru so ya ce jama'a ga candidate namu daga Kwara state za mu yi convention a Kwara a stadium na Kwara ne kuma na sa kayan nufawa typical da na zo magida ne kallo na a sama because muna cikin ba cikin main bowl outside ba akwai hall muna ake basketball su nan muka yi convention na tashi na jana duk kusa da kafa na biyu Kwara south na tashi Kwara central na duk kusa musu Kwara north na duk kusa da na tashi na yi tsalle na yi sato SDP kowa suka tashi SDP SDP
kin bar PDP kin koma SDP
lokacin ba mun magana PDP ba SDP Social Development Party akai da NRC ai jana babagene ya kafa party SDP wannan NRC
National Republic
Party kuma da SDP Social Development abi Social Democratic Party so su mutane SDP suka tashi da na yi tsalle ga ni a kayan mufawa na yi musu gaisuwa wanda ya kamata na daraja na gida da na tashi na yi tsalle kuma suka ce eh ga everyone suka tashi na samu 800 plus delegates da ri takwas sun fi da takwas amma da ganina da kayan gargajiya na yi musu gaisuwa na gargajiya ban yi magana da yawa ba kawai na na tashi na yi tsalle kawai kuma suka tashi SDP Sera SDP Sera Sera kawai a cikin wanda suka yi voting na yi losing vote biyu a cikin 800 plus delegates da suka zo convention kawai yaya ban yi losing ba na gama magida ne sama ina kallo muka gama shi ya wuce Lagos na koma Kaduna later on da suka zo aka zo Kaduna suka ce madam kin sa abinda duka mu muke voting ba wai kin sa kaya na gargajiya ba daya kin tashi kika gaida mutane a durkuce da kafafun gwiwa biyu biyu kika tashi ba wani surutu kika yi ba kin tashi ki yi tsalle kamar kina da lafiya ga kamar sports commissioner namu nada abun ya ba mu dadi ya ba mu girma nasu an ba su girma nasu da za su suka ga wajen ku wane matanku ana muku don ku sawa a gida yadda ta muku to tunda ya ba mu girma wanda kuma za ba mu a gida ya kamata mu bata vote ita ce candidate namu yadda na samu vote biyu mutanen biyu suka sa no don vote naka is yes or no so wanda suka sa yes 800 and something wanda suka say no daga su biyu kawai ne suka ce no so nayi winning na kai Kaduna wasu suka zo suka ce madam kiya kin sa abinda aka sa aka miki vote muka duba kin sa kayan na gida baki yi turanci barkata ba ki mana biyayya kuma ba wai kudi kika ba mu ba dokoki ka bi to me muke nema kuma kin girma tun ba mu girman mu dokoki constitutional gari kika yi abun da ya kamata ki yi mana so kin ga zama tuta namu kenan no samu kai jos amma godiya wani detizo engineer popola ya zo patigi da ya ji cewa ina takarar shugaba kasa ya zo gida mu yana neman na gidan su sirra jibo aka shiga gidanta fortunately ina gida ashe madam kika zo gobe ki zo na ina son ganki na kai ilorin public transport na kai gida su madam ga station wagon da zaki campaign da shi
ya baki kyauta
no ya bani da driver dan kudi ya bani da ki cika mota so yanda aka yi na samu mota moto dama ina tafiye da public transport ne because moto shi ne mai gida ba yanda zan cire moto nawa a gida don yara za su je school so shi kuma ba zan yi campaign da motocin da motan soja ba so amma Allah ya sa mutumin nan gida sani ba yanda zan manta da shi amma wata ran Allah zai kai ni gida zan je godiya da aka yi min taimako da aka mi Allah zai ba mu lokaci na je gida so da muka
kina nufin har yanzu baki mai godiya ba kenan
wa
shi wanda ya baki station wagon
no na yi mana ina zuwa na je Lord na zuwa wajen shi ya kai wa mu gida ya buga mishi telephone kuma in na je sometimes a gidan su nake sauka ko and so mun zama kamar family daya da su so muka kai jobs and da za a yi vote
da za a yi kuri'a
yes za a yi kuri'a shi wannan shugaban kasa
na yanzu
eh
Bola Tinubu
baba senator governor his excellency Tinubu the present president lokacin yana senate ana kirga a jos ya zo a sami ni madam ina ganin zaki zama ko number 3 ko number 4 haka da kashi zai koya min yanda abinda zan fada a cikin minti 3 da za a bani na zauna ga abinda zaki fada ga abinda zaki ga abinda zaki nayi na bi abinda umurni da ya bani koyi da ya bani aka yi voting sai a ce wace laka taka na jiti kinkibe Atiku then a wani daga east shi ne yana takara dan a kira shi sannan a kira sai Rajibu ana kira numbers 1 2 3 har zuwa 4 wanda ko ne zaman number 2 aka kira zaman number 3 gaba da nan zaman number 4 yanda his excellency shugaban kasa na mazo yayi coaching dina
shakka an yi gwagwarmaya mama Sira da kuma fatar matar da ke da sha'awar tsayawa takara a kowane mataki za su koyi da jajircewar ki ba iyakar ta kenan ba kafin mai sallama da mama Sira za ku ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida Sarah Jibril macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a arewacin Najeriya da bakin mu na yau Murna Ahmed Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a Jos Jihar Plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
Baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon ku.